This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Niyya da Dadol da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji hirar da muka yi da Alhaji Yusuf Buratai, mahaifin hafsan sojojin Najeriya, General Tukul Buratai. Maniyyata aikin hajji daga jihar Niger kuma sun koka akan yadda jigilarsu zuwa ƙasa mai tsarki ke tafiyar hawainiya. Akwai kuma rahoto akan haramta zirga-zirgar manyan motoci daga 9 na safe zuwa 9 na dare a Lagos. Sai kuma kashe wasu shugabannin al'umma da aka yi a Namai jihar Taraba a ranar Lahadi.
To tare da sallama jama'a ga cikakkun labaran. Faransa da Burtaniya sun amince da karɓar dubban 'yan gudun hijira a jiya Litinin waɗanda yaƙi ya ɗaiɗaita a gabas ta tsakiya. Sai dai yawan jama'ar da suka yarda za su ba mafakar ya rugu saboda ɗimbin masu tururuwar kutsawa cikin Jamus don samun sabuwar rayuwa. Shugaban Faransa François Hollande ya ce ƙasarsa za ta karɓi mutane 24,000 ne 'yan gudun hijira daga nan zuwa shekaru biyu masu zuwa. Shi ma Prime Minister Burtaniya David Cameron ya bayyana za su karɓi bakuncin 'yan gudun hijira guda 20,000 ne daga sansanin 'yan gudun hijirar Siriya da ke Turkiya, Jordan da kuma Siriya. Mr. Cameron ya ce za su fi mai da hankali a kan ƙananan yara wanda ka iya faɗawa cikin hatsarin rayuwa. Ƙasashen Turai na fama da matsalar kwararar bakin haure 'yan gudun hijirar da rabonsu da ganin haka tun lokacin yaƙin duniya na biyu.
Labarin kuma shugaban ƙasar Faransa François Hollande ya buƙaci yin taro da takwarorin aikinsa na Jamus da Rasha da kuma Ukraine domin tabbatar an ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya a gabashin Ukraine. Mr. Hollande ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin Paris jiya Litinin cewa zai ba da shawarar ganawa da shugabannin da suka haɗa da ta Jamus, Angela Merkel da Vladimir Putin na Rasha da kuma Petro Poroshenko na ƙasar Ukraine. Yana son a yi wannan taron ne kafin babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da za a fara a ranar 15 ga wannan wata na Satumba idan Allah ya kai mu. Shugaban na Faransa ya ce makasudin yin taron shi ne sanin matsayin yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla tsakanin wakilan gwamnatin Ukraine da kuma 'yan tawayen ƙasar waɗanda Rasha ke marawa baya da aka kulla a Minsk ƙasar Belarus a watan Fabrairu. Ya ce a cikin makonnin da suka shige an samu ci gaba a shirin samun zaman lafiya kuma kusan za a ce dukkan ɓangarorin suna mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da aka kulla a Minsk.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin saman Burtaniya sun hallaka wasu 'yan ta'addar ISIS guda uku a Siriya ciki har da wasu 'yan ƙasar Burtaniya guda biyu. Karon farko na makamancin wannan harin a watan da ya gabata, in ji Prime Minister ƙasar David Cameron a jiya Litinin. Ya bayyana harin jirgin saman yaƙin nan marar matuƙi da suka kai a matsayin kare kai, ya kuma ce waɗanda suka mutu babu shakka suna tsara kai hari ne a Burtaniya. Riyad Khan da wasu mutane guda biyu har da ɗan ƙasar Burtaniya an kashe su ne a lokacin da suke cikin mota a hanyarsu ta zuwa Raqqa da ISIS ke iƙirarin nan ne babban birninsu a Siriya. Kamar yadda Prime Minister ya sanar da 'yan majalisar Burtaniya a kan lamarin, tun shigar Burtaniya tawagar yakar 'yan ISIS a Iraki tana amfani da jirgin saman yakin marar matuƙi musamman a ceto da tattaro kuma bayanai a Siriya. Sai dai sojojin saman ƙasar ba su shiga an dama da su ba sai a harin watan Agustar da ya gabata. Kimanin 'yan Burtaniya guda 500 zuwa 600 ne suka tsallake don kai ɗauki ga ƙungiyar ISIS a matsayin mayakan sa kai don kafa abin da suka kira da daular Islama a Iraki da kuma Siriya.
A can kasar Guatemala kuma za a yi zaben fidda gwani a kasar saboda dan takarar shugaban kasa da ke kan gaba ya kasa samun yawan kur'un da yake bukata na kaucewa yin zaben fidda gwani a wata mai zuwa. Jimmy Morales wani dan wasan barkwanci ne kuma sabon dan siyasa shine ke kan gaba da kashi 24 daga cikin 100 na sakamakon farko-farko da aka gabatar. A safiyar jiya Litinin a yayin da aka bada sakamakon kashi 97 daga cikin 100 kenan yan Dubai ne ya raba dan kasuwan nan mai ra'ayin yan mazan jiya Manuel Baldizan da matar tsohon shugaban kasar Sandra Torres da ke jam'iyyar masu sassaucin ra'ayi. An shirya a rana 25 ga watan Oktoba idan Allah ya kai mu za a yi zaben fidda gwani. Labarin duniya kenan kuka gama je. Wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya samu damar zantawa da Alhaji Yusuf Buratai, mahaifin hafsan sojojin Najeriya, wanda shi ma tsohon soja ne kuma da shi aka yakin duniya na biyu. Ga yadda hirar ta kasance.
To a wata kasa kuwa wannan yakin ne?
Kasan Bama ne. Muka yi yaƙi Bama lagwacin nan shi ne lagwacin da su kanar namu kanar de da su wani muka shiga amina kasan Bama ɗin. Sai muka shiga Bama ɗin to mutane mu da yawa aka kashe su da yawa amma Allah ya sa kuma mu da sauran ranmu mun tsira.
To abu mai kake gani ke kawo cikas ne wajen kawo ƙarshen waɗannan rigingimu na Najeriya wannan yaƙi da 'yan Boko Haram? Ganin cewa naku cikin lokaci kaɗan kuka ci nasara da wata ƙasa ne ma amma kamar wannan matsala a cikin ƙasa ne ƙasar Najeriya ne da wasu makwabtan ƙasashe ɗaya-ɗaya. Mene ne kake gani ke kawo cikas wajen kawo ƙarshen wannan rigima?
A'a wannan dai kam ban da san ce ɓarayi suka abunan ba ko kashe mutane mugun mutane ba su kashe ka su ɗebe kayanka an sun ɗebe kayan kuma sauran kuma su ƙone. To ai wannan ba
wata mugun alheri ba ku dauke shi ma zaman yaƙi ba kawai saman barayi ne.
Barayi ne mana barayi mana in ba ga barayi ba da wani ƙasa ne duk yan Najeriya muku. Kuma sun kone maka gida su kwashe kayanka su kone maka gida su kwashe kayanka in ya saboda kuma su kone su kashe mata su kwashe yara su yanka wuya mutum ta baya wannan yana amfani shi mugun mutane ne wajen ɓarayi masu jagace har yanzu ba ɓarayi su ne Boko Haram su ne su gajiyar ɓarayi ne ba wani Boko Haram yana jirgin sama bari ya kayi ina zaga tuka jirgin sama bari ya kayi duban ya zaga rubuta abubuwa nan ba ta gari kawai wallahi ba mutanen kirki ba.
To baba kuwa ko ta shawara da zaka baiwa danka a matsayin hafsan sojojin Najeriya?
To shawara zan ba shi dai kan kamanda shi ya yi karatu har nan ya tafi Bangladesh ya yi shekara a can shi ma ya yi training mu lokacin da muka je wannan ba mu an ko ɗaya daga RSM sai RSM. To amma shi da ya yi ilimi har ya je abin nan ni da shi ma mun yi magana ya ce ya je abin nan ya ga kabarburin mutane wanda muka tafi a abin nan kasan yi na je India ne kasan amma ya ga kabarburin wanda mutane wanda suka kashe abin kasan Bama ɗin.
To Allah ya kyauta. Babu mun gode kwarai da gaske wato Alhaji Yusuf Buratai kenan mahaifi ga Brigadier General Buratai hafsan sojojin Najeriya wadda kuma aka yakin duniya da shi na biyu.
Soja bi rigima hanka ka kowa ga bakin ku zai ga faru dan hankalin maza ya tashi zuciyar maza ta ɓaci ga zuciyar maza ta yi gashi a ban ruwa a koma yaƙi gobe zani bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah su sai su bindige ka su baraka masu cin mutum hanna man ai har ƙashe shi sai sun taune Allah ba maza kuma sa. Yan samari manyan soja mai malari babban soja Allah ji kan maza sun haɗi mutumin da ya ci amana Allah amana sai ta ci shi don mutuwa ɗan maza suke guje soja kai ko gida tana kashe ƙato mu za mu bakin banduru wajen da ba a ce musu Allah so da zawan sa'i ko an ci birnin kura ai ba a ba kare din laifi aban ruwa akon aki dan hankalin maza sun tashi gabo batalila ta motsa garaki kamfani sun motsa wannan wajen sulema ne Allah ji kan maza sun wadi da bulawa ni na gode san ba mai abun mamaki la ilaha illallah muhammadar rasulullah kai sau da burge man hankaka kugwana a dutse sannan kugwan a gindin bishiya ko kuma kugwan a gindin rami wallahi ga ruwa na doka amma saboda neman yanki la ilaha illallah muhammadar rasulullah akuya ta cire kura bindi ta sha arabi sai ta rama la ilaha illallah wallahi ba gani sai allah Abaluwa akoma yaki, ataluwa akoma yaki, yang anjuma akunna sigari, jangan yurani bakim bandi. La inna inna lahu muhammada rasulillahi. Bawa nisai Allah, ayawku anjibawa yasula. Yawku babu yasula, kaisau jabri jaman saka, Allah muhammada kumasa'a. Uda gidan siku dadari.
Allah ya ji kan Alhaji Adamu dan Maraya. Daga can mina wakilin sashen Hausa Mustafa Nasiru Batsari ya aiko mana da rahoton cewa maniyata aikin hajin bana daga jihar sun koka akan yadda suka ce jigilarsu zuwa ƙasa mai tsarki na tafiyar hawainiya.
Kawowa yanzu dai alhazai 500 ne daga cikin kimanin maniyata 3000 daga jihar. Aka samu kaiwa kasar Saudiyar a cikin kasa da mako guda da fara aikin jigilar maniyatan da misalin karfe 7 na yammacin jiya Litinin dai na ziyarci sansanin Alhazan kuma ga abinda wasu daga cikin su ke cewa
Imam Adam Abdulkadir a garin Bangi to maganan tafiya yanzu dai muna neman mafita a wajen Allah an yi alƙawarin cewa muna jirgi na uku kuma har yanzu shiru ba ko labari saboda haka muna neman don Allah a yi kokari hukumar nan su yi kokarin mai da hankali bisa ga taimaka ma al'umma
yanzu kwanan ka nawa nan
yau kwana uku kenan muke anan wani na hudu muna nan zaune
Ahmad Muhammad Ariga local government an kira ni da niyan da mu tashi ranan Asabar to kuma Allah bai kaddara mun tashi ba tun daga ranan muna nan muna ta sauraron su to an ce muna yau Monday da mu tashi an Allah ya yadda zuwa karfe 2 na rana ko zuwa karfe 4 hai iya yanzu dai ba wani alamu da muke gani
ni suna na Alhaji Mustafa na rako baba na yau kwanan mu wannan mu hudu saboda wannan tsarin da aka dauka ba daidai bane
tsarin ne na kwana da kwanaki ba
ta a dauko Alhaji kwana uku hudu kana tsaye ba daidai bane ya cincinci gona wannan tsarin da zai ya kawo Alhaji yau da sahi in kawo ni ka kwana gobe a sallame ku
hukumar jin dadin Alhazan jihar Niger dai ta ce tana iya kokarin ta domin tabbatar da an kwashi Alhazan kafin kurewar lokaci inji jami'in hudda da jama'a a hukumar Alhaji Sani Awwal game da korafin waɗannan alhazai kuma ga abin da yake cewa
domin bada order kowane alhazi ya shigo kam sai mun kira su yawancin ƙananan hukumomi da suka shigo ba an kira su bane duk wanda kaga mun kira su lokacin tashin su ne yayi amma a yanzu nan na tabbatar maka zaka samu alhazai fiye da 1000 a nan camp wanda ke ba mun kira su bane
a ƙarshen makon da ya gabata ne dai gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya cire mataimakinsa daga matsayin Amirul Hajjin jihar a daidai lokacin da ake jigilar maniyatan ko da yake dai gwamnatin jihar Niger ta ce an cire mataimakin gwamnan Honorable Ahmad Keso ne domin ya tsaya ya rike jihar saboda wata tafiya da gwamnan zai yi amma a ɗaya gefen jama'a da dama na jefa ayar tambaya akan wannan mataki da ya zo kwatsam da rana tsaka Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC an jima kadan za ku ji yadda aka kashe wasu shugabannin al'umma a jihar Taraba to amma a shakata da wannan waka tukunna
sai wata rana mazoyi zan bar ka sai wata rana ina ma ban kwana
sai wata rana ban san ban kwana sai wata rana ina yin ban kwana
kane a ranar Lahadi aka kashe wasu shugabannin al'umma a jihar Taraba kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da rahoto
kamar yadda bayanai ke nunawa wasu ne suka zo su kira waɗannan shugabannin al'umma da cewa su je su sasanta wasu fulani da wasu manoma mamuyawa da ke yankin to amma kuma daga baya sai gawakin su kawai aka samu an daddatsa batun da yaso ma ya kawo tashin hankali waɗanda aka kashe sun kohara da dagacin namne Alhaji Musa Kacella da kuma mai anguwa Malam Manu Jahun
sunana Musa mai anguwa Adamu eh ni dan mai anguwa Adamu ne eh to wasu mutane ne da wanda suka zo suka yi inviting nasu da su je su dubi barna a jeji aka kawo musu wannan reporting suka tashi da shi da digashin da shi mai anguwa shi babana kenan suka shiga daji sun shiga dajin to daga shigan su daji dai ba mu san abin da ke faruwa sun je wurin barnan a ba su je ba shine wanda ba mu sani ba
ni dai sunana Yakubu Ali Namnai ni digashi amini na ne muna tare ba mu rabuwa gaskiya muna cikin alheri mu abinda muke bukata tunda an tabbatar wa hukuma cewa ga waɗanda suka kira su suka tafi da su daji muna roƙon hukuma ta gaggauta kama su ta bore mu
cikin kwanakin nan an ta samu kisan dauki daddai a wasu san jihar kamar yadda ya faru a dan Annace da kuma wasu wuraren batun da yanzu ke karata da hankulan jama'a wani rabu Ilyasu Ma'azu Shagarda da ke zama tsohon shugaban karamar hukumar gaso inda lamarin ya faru ya ce yanzu aka fa suna cikin wani hali na alhini wanda don haka ne ma ya bukaci da zakulo wanda ke da hannu a wannan kisan gillar da aka yi wa shugabannin al'umman don tabbatar da zaman lafiya
abun da ya faru a yankin Namnai abun bakin ciki ne matuka ba saraki aka kashe da mai anguwansa to idan har ya kai ga sarakuna to ina ga mu talakawa to saboda haka muna son hukuma ta gaggauta bincike akan wannan al'amari
kawo yanzu rundunar yan sannan jihar ta ce bata kama kowa ba tukunna na to amma ana bincikin gano wanda suka aikata ta hasar DSP Joseph Kwaji dake zama kakakin na yan sannan jihar ya bayanin halin da ake ciki
da muka samu labari wannan abin da ya faru a Namnai atake ma'aikatan mu ka wurga suka je wannan wurin inda wannan abin ya faru sun je suka tare da wannan gawakin suka bashe su kai su asibiti inda za musu za duba su a tattace mene ya kashe su inda nake magana da kai yanzu ana kan bincike akan lamu ana kokari yanda za samu wayannan mutanen da suka aikata wannan abu
jihar Taraba jiha ce da ke da yawan kabilu da sautari akan samun rashin fahimtar juna musamman tsakanin manoma da kuma fulani makiyaya baya kuma gabatun harin daukan fansa da wasu lokutan akan kai wa juna wanda ma ya maida wasu garuruwa tamkar kufayi Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
duniya ko an mutu ya huta.
Kila kamar yadda ba za ku rasa ji ba, gwamnatin jihar Lagos ta haramta wa manyan motoci yin zirga-zirga tsakanin karfe 9 na safe zuwa 9 na dare. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya dubi wannan al'amari.
Wani rahoto na hukumar lafiya ta duniya WHO na cewa yanzu haka kimanin mutane miliyan 1.28 ne ke mutuwa a kasashen duniya daban-daban a duk shekara sakamakon hatsarin ababen hawa, kuma akasarin su na mutuwa ne a kasashe masu tasowa irin su Najeriya. A nan Najeriya ma dai wannan matsala na hatsarin motoci ko baburan hawa abu ne da ya zama ruwan dare ga duniya, inda jihohi ke ci gaba da kafa dokokin tuki da nufin kare al'ummominsu daga hatsarin ababen hawa. Wannan ne ma ya sa gwamnatin jihar Lagos sake bullowa da wasu dokoki na hana zirga-zirgar manyan motocin hawa, musamman na tankuna da kuma masu daukan kaya, kama daga karfe 6 na safiya zuwa karfe 9 na dare. Wata sanarwa da babban sakatare a ma'aikatar sufuri a jihar Lagos, Binta Olusegun Wenu, ya raba wa manema labarai, ya ce kodayake dokar ba sabuwa ba ce, amma kuma sake bullo da dokar ya zama wajibi ganin yadda ake ci gaba da fuskantar matsaloli na hasarar rayuka. Don haka dokar ta umarci 'yan sanda da sauran malaman hanya da su tabbatar masu manyan motoci sun bi umarnin sau da kafa. To ko ya direbobin manyan motocin suka ji da wannan dokar? Tambayar kenan da na yi wa wani Mr. Ojo.
It's good, but at the same time it's going to affect some majority of the business men and women. If they can just, the government can just do it from 10 o'clock.
Yace wannan mataki ya yi daidai, amma dai ina ganin ya kamata a ce dokar ta fara aiki ne daga karfe 10 na safiya zuwa karfe 9 na dare, domin idan ka duba su kansu manyan motocin suna da amfani. Ni a gani na ba wai kawai manyan motoci ne ke haddasa hatsara ba a wannan birni, a'a kamata ya duba matsalar kananan hanyoyi da kuma cunkoso.
Too many.
A ƙarshen makon jiya ne dai aka yi hasarar rayuka a ƙalla 15 a wasu hatsura da ya auku a birnin Lagos da kuma hanyar Ibadan zuwa Lagos, inda wata mota dauke da kwantenan siminti ta faɗo akan wata mota tare kuma da kashe fasinjojin da ke cikin ta guda hudu. Batun biyan diya ko inshora dai ya kasance ɗaya daga cikin manyan matsalolin hatsara da ake fuskanta, walau ta bangaren direbobi ko fasinjoji, a duk lokacin da hatsari ya rutsa da su. Wannan ne ma yasa na tambayi aminan ɗaya daga cikin waɗanda suka rasu a wannan hatsari na birnin Lagos ko gwamnati ta tuntube su dangane da batun inshora, sai ya ce
sun walaƙa wani za su ba mu inshora, amma sun ce ko sai nan gaba kaɗan da diya haka. Sun ce za su ba mu amma sai nan gaba kaɗan.
Su ma dai direbobi a lokacin da na hira da su sun bayyana rashin jin daɗin su, inda suka kai alamun cewa an tsane su, su ba ga albashi ba mai tsoka, kana kuma ba inshora ba, kamar da waɗannan direbobi ke shaida mani.
Mu ba cikin komai muke ba, kowa zagimu suke. Direbobi ba mutane ba ne, ƴan iska ne, menene ba wanda baya zagimu. To mu muna roƙo don Allah a nima mana mafita a wurin gwamnati a share mana hawaye.
Suna karɓa, akwai life insurance, amma gwamnati in wani abu ya faru da rai ba za su biya fa, ba za su biya ba. Kai su zo gidanka ma su ba iyalanka naira 50,000 a matsayin wai an rasa wannan direba sakamakon hatsari. Babu shi ba labarin sa, kowa ya sani a ƙasar nan direba da yana cikin wani yanayi wanda yana neman taimakon na gaggawa.
Duk kokarin jin ta bakin jami'an ma'aikatan sufuri da kuma kwamandan hukumar kare hatsara ta ƙasa reshen jihar Lagos, Mr. Hijinius Omaji, ya citara duk kuwa da aiki masa da saƙon karta kwana da na yi kafin na haɗa wannan rahoto. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos a Najeriya.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi, ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bayyana.
Ok,
assalamu alaikum da magana da malaban da malaman kaji fatan da ke fara da gida da Allah ta mana magana wannan halala da aiki da dan da ke fara da aiki Allah ta mana magana magana malaban da malaman kaji.
Assalamu alaikum muryan Amurka, mai magana Usman daga Yola Adamawa Najeriya. Do Allah ku mika mun sako na zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya jinkiki ayyukan fund Federal Airport Authority of Nigeria domin mu da talakawa sun ba mu dama mun yi jarabawa mun sun kira mu mun je Abuja mun yi guje-guje sun fitar da suna mun samu amma kusan wata hudu yanzu sun gagara kiran mu su ba mu takardar aiki sai dai mun samu labari cewa suna kiran waɗansu ƴaƴansu da ƴan uwansu suna ba su takardun aiki don Allah Jalal Buhari shugaban kasa ya taimaka ya duba mana muliyan talakawa 724 da aka fitar da sunayenmu. Assalamu
alaikum. Ni ajila mai aiki da kina sai a garin huta lafiya
domin su da yawa ƴan sanda na bakin kokarin su amma gurbatattun kaɗan daga cikin gurbatattun cikin su suna bata ayyukan wasu. To muna gode ma Allah da ya sa kuke waiwayawa kuna ɗaukan mataki kuma wannan irin hawan kawaran wannan mugun aikin da wayannan ƴan sanda gurbatattun ƴan sanda kan yi sun fi a ƙauyuka wanda ba ka da hanyar da za ka kai kuka. To amma alhamdulillah da Voice America suke kukkutsa suke samu wannan labarai suna yadawa. Allah Ubangiji ya jada jagora, Allah ya taimaka da sa'a duk wanda ya debo da zafi to bake shi in ka yi da Allah ya ba jagora. Ka cuci al'umma Allah tona asirinka mai magana Ahmad Direban Baro gaskiya ba ta neman ado kan dogar jihar Niger Nigeria.
To kafin mai sallama kuma ga takaitattun labarai.
Faransa da Burtaniya sun amince da karbar dubban ƴan gudun hijira a jiya Litinin waɗanda yaƙi ya daidaita a gabas ta tsakiya. Sai dai yawan jama'ar da suka yarda za su ba mafakar ya ragu saboda ɗimbin tururuwar kutsawa da ake cikin Jamus don samun sabuwar rayuwa. Shugaban Faransa François Hollande ya ce ƙasarsa za ta karbi mutane 24,000 ne ƴan gudun hijira daga nan zuwa shekaru biyu masu zuwa. Shi ma Prime Minister Burtaniya David Cameron ya bayyana za su karbi bakuncin 'yan gudun hijira kimanin 20,000 ne daga sansanin 'yan gudun hijirar Syria wanda yake Turkiya da Jordan da Syria din. Mr. Cameron ya ce za su fi mai da hankali akan ƙananan yara. Shugaban kasar Faransa François Hollande ya buƙaci yin taro da takwarorin aikinsa na Jamus, Rasha da kuma Ukraine domin tabbatar da ƙaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya a gabashin Ukraine. Mr. Hollande ya faɗi haka a wani babban taron manema labarai a birnin Paris jiya Litinin cewa zai ba da shawarar ganawa da shugabannin da suka haɗa da na Jamus Angela Merkel da kuma Vladimir Putin na Rasha da kuma Petro Poroshenko na Ukraine. Haka kuma sojojin saman Burtaniya sun hallaka wasu 'yan ta'addar ISIS guda uku a Syria.
To a gaishe ka masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu. Yanzu dai nan kusan karfe 3:30 na safe ne a gungun Washington DC, kuma a madadin sauran abokan aiki din mai alice daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake mana fatar alheri a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.